Kamar da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta Rigizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
To jama'a kamar da yadda ku sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau zamu ci gaba da magana ne akan bincike kafin aure.
Yake masu saurare muna tafa da karin bayani
a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu sannan kuma zamu ziyarci filin kwalamar mu
daga bisani kuma zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe
jama'a ba tare da bata lokaci ba zamu je ga zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana Binta Gareki
Me sanarwa barkamu da sake saduwa ku a cikin zauren mu na yau da gobe zamu yi tattaunawa ne akan bincike kafin aure wato irin binciken nan da ake yi na iyaye ko kuma tsakanin masoya kafin a aminta da juna magana aure ya shiga cikin zauren namu muna tare ne da Hajiya Fatima mijin yawa Karima Mu'az Muhammad Ibrahim da kuma Usaina Muhammad Nasir wato wanda aka fi sani da Voice of North
Barwas tana da tarbiya Barwas tana da addini Barwas tana da kama kai a wani irin gida ta fito ubanta ko kit nafas na duniya ta san daga ranshi idan dai har za a bashi to shi zai alfahari da irin wannan yarinya idan dai zai cimma manufan abin da yake so ya cimma to shi yasa yanzu gaba ɗaya sai muka zubar da al'ada shi yasa kuma ga auren nan muke ta samun tangarda a cikin shi
wato saboda ba a yi bincike ba
saboda ba a yi bincike ba ai shi bincike ne yana da kyau a kowane gefe na addini kowane gefe addini yana da kyau a yi bincike nan to duka yanzu sai muka bashi ko kuma a ce wai a yarinya ta shekara 25 zuwa 30 bata samu miji ba to dan haka in aka tsaya bincike zai gudu to maimakon a tsaya bincike kawai da yazo sai a ce fatu shi kuma kawai yana ganin ma kaman dama an gaji da ita shi ma sai ya fito to wai a cikin gida ne za a je a fahimci halin juna ko kuma a waje ne ya kamata a yi samartaka domin a fahimci halin juna da iyaye suna ba da dama a ce ku je ku yi samartaka yazo ya ce yana son yana a ce to ku je ku sulhunta kanku ma'anar sulhun nan shine ku je ku yi magana tsakanin kai da ita ku fahimci juna idan kuka fahimci juna sannan sai ku dawo a yi maganar aure to ba a fahimci juna ba ya za a yi maganar aure ba fahimtar juna to yanzu abin da muka waye kanmu kenan a cikin mun samu ci gaba na mai hakan rijiya mai mutun yazo ko sai a ce fito saboda in an tsaya wasa zai fasanfe wancan yar gidan wani yazo ya gudu yar gidan wani yazo ya gudu dan haka shi ma da yazo ba bincike sai ya gudu kamar yadda malama ta yi magana a da binciken da ake sai a ce yar gidan manyan mutane ba ana nufin mai kudi bane ko mai mota ko wani basarake ba a'a babban mutun shine mai kalma daya wanda idan yace wanda in yace eh to eh din ne idan kuma yace a'a to a'a ne a da idan aka ga yaro yana ma ta kadarci ko abu to ba za a iya bashi auren yarinya ba dalili sai a ce ai ta kadari ne amma kuma aka duba gidan su sai a zo a ce to ba mamaki zai zo ya shiryu ita ma mata kamar yanda malama ta ce wannan miji yake daidaita mata to ita ma mata tana daidaita namiji sai a ce a bashi ai mai auren kila zai zulhunta ya daidaita amma dai yanzu sai muka bar wa'annan duk ba ma duba shi ba shi muke kalla ba an ce binta a da sake ga ana cewa saboda tsaban bincike sai kiga ba fulata ne ba zai taba auren wani jinsi ba sai jinsin shi ba fulata ne saboda mene saboda a tafi daidai a samu daidaito to yanzu duka sai aka bar wannan zaki da an ce gidan mahota ba sa auren yar kaza ba sa auren yan gidan mahota yan gidan kaza duka sai aka bar wannan aka bar shi mene ne ba a bincike in yazo ma ba a san ma meye ba meye al'adar su meye sana'ar su meye aqidar su duka ba wannan kawai da yazo dai fito
wato bincike shi ne rasa
bincike shi shine ne ransa amma kamar su ƴaƴan mu da suka yi bayani suka ce su aka ga ai faran fuska yace faran mace komai ya ce to shi ba abin da ya dame shi to kin gani ita kuma yarinya na tace idan suka ga ai babban motar nan da sauransu to idan su suka kasa hanguwa to ya kamata mu iyaye mu rika hanguwa a matsayin mu nawa inda muka fisa shekaru muka fisa hangen nesa kuma muka fisa tunani domin shi aure ana yin shi ne har abadan abada ba ana yi bane jiki gobe in kin gaji ki dawo jibi ki canja miji a so ake shi ya kai ta kabari ko ita ta kai shi to in haka ne to dole a zauna a fahimci juna kuma ayi binciken da zai sa a kai wannan matsayin
to a cikin bayanin ki kin faɗi cewa musamman idan mace ta kai misali shekara 25 zuwa 30 musamman a nan arewaci za a usa da ita ta kan sai ga iyaye ba sa son su tsawaita bincike wai saboda suna ganin kada mijin ya gudu to ko sun fi son ta tafi ta dawo ne misali kina tunda an ce binciken yana kore irin wa'innan abubuwa na idan har an bincika an tabbatar da gidan kirki ne an ta je ba za ta dawo ba amma wani bangaren kuma usaina ana ganin kamar ku ne ƴan matan ba ku ba da wannan damar ai binciken wato kuna nuna wa iyayenku ma kawai ku ko riga kun shirya a can ma ku riga kun ma sa ranar aure kawai ni dai baba idan ya zo ku ce wa baba kawai a sa mana ranar aure ku ne kuke hana ku ai bincike
a gaskiya most of the time matsalan abubuwan da yake sa mu mata ba ma cewa a je gida da an zo an ce ana son mu ce a je gida wurin iyayenmu saboda su iyayen zamani yanzu da ka tura an zo an ce ana son ga sai ka ce su je wurin iyaye su kuma iyayen zamanin mu ne yanzu sai su ce ai yaro ya shirye aure aure yake so a lokacin ma wasu iyayen sai su fara tambayan kana da sadaki a hannu in baka da shi ka tafi baka shirya ba
to
matsalan da muke samu shi sa mu ba ma cewa ma in an zo an ce ana son ba ma cewa ma su je gun iyaye
to kina nafan daga zuwa ya nemi izini ana iya daura mishi aure
ana yin haka wasu iyayen gaskiya na dai wannan lokacin sai sa mata da yawa saboda ba su shirye yin aure ba sai su ce kawai ba ma su ce ba za ma su bashi izini ya shiga ba sai dai su ta magana tare ko kuma a lokacin ma kawai ta ce mishi a ita ba ta yi
har sai sun kulla alaka mai karfi sun saba da juna inda ko an ce musu babu ba su yi rabuwa ba
sannan iyayen sannan za a ce a kai ga gurin iyaye saboda gaskiya iyayen ne yanzu suna misunderstanding sosai a tunanin su kawai in ka tura namiji ai aure kake so ka shirye yin aure kuma wanda ba hakan ba
to kenan ne kana nufin iyayen yanzu ba su cika bincike ba
gaskiya ba su cika yi ba
to dame ke tunanin suka dan bincika muku
wasu gaskiya suna duba yarinya idan ta je irin dadin da za ta samu za su ga ba saman in ta fito daga babban gida sai a ce ya kamata ta koma babban gida
to ai babban gida akwai bambancin sa kamar yadda ta malama Karima da malama Fatima mijin yawa suka bayani cewa shi babban gida ana nufin gidan mutunci gidan da kuma suke da magana daya ba ana nufin babban gida na nera ba ko kuma babban mota ba ko sarauta ko a wannan zamanin ba shi ne babban gida ba halin
gaskiya ba shi ne babban gida ba babban gida ana nufin gida wanda ta fito suna da kuɗi wanda yarinyan dadi kawai in short wanda ta suna da kuɗi sun san komai da komai yi mata ake so ba su san a kai ta inda za ta je sai dai ita ta yi da kanta
ita yarinyan dadi
ba a san a kai ta inda za ta dinga yin komai da kanta to sai a nemi mata inda za ta je ta huta kuma ba ma wurin masu kuɗin kawai bane wasu iyayen definitely iyaye suna san inda S za ta huta
haka ne
amma kuma wasu suna abin nasu yana yawa ko iyayen ba su da kuɗi sai su dinga duba ma yarinya inda yarinyan za ta shiga su ma su samu inda ita ba aiki take
ai kin kika ji an ce ma ta yi sa'a wannan ai auren ta gaskiya ta yi sa'an miji to yana
da haka ake to sai iyayen ko ba su da kuɗi sai su ce ai yarinyan gwara sai ta aure in ma ba mai mota ba sai kiga wasu iyayen fa ba su da kuɗi amma sai su dinga cewa kar ta sake ta tsaya mata kula wanda bai da mota to a haka ake zuwa sai kuma a zo a yaudara ma yarinyan daga ƙarshe wanda laifin iyayen ne ba su yi bincike ba akan shi wanda ya zo din wane ne su kawai suna duba a yarinyan gwara ta je ta ji daɗi mu ma za mu samu so haka ake sai a zo kuma daga ƙarshe a yaudara yarinyan problem din da ake samu yanzu sosai
saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar.
Hajar, an ce yarinya ta yi goshi don ta aure mai kuɗi. Kuma yaran nan su ma suna san hor gidan hutun nan. Amma kuma wani lokaci idan aka yi bincike, sai kika allura ta ji ke ta tono garma. A daidai irin wannan yanayi da an je bincike, sai aka gane cewa anya gidan nan ba gidan da ya kamata ya ta je bane. Me ya kamata iyaye su yi?
To, abin da ya kamata iyaye su yi a wannan lokaci shine su zauna da yarinya. Da yawan aka binciken aka ga gidan ba gidan zama bane ko ba masalliya bane, sai a ma yarinya karfa-karfa a ce an fasa aure. Bai kamata a ma yarinya haka ba, a jawo ta a jiki, a nuna mata dalilan da yasa ake son a fasa auren, ba a amince da shigowar shi ya aure ta ba. In aka nuna mata cewa sai a bata lokaci a ce ki je ki zauna ki tunani.
To,
in kin je ki zauna kina ki tunani, in kina da magana ki zo ki ba abin da za a yi miki, duk abin da ke zuciyanki ki zo ki zauna ki faɗa mana. To, ina tabbatar muke cewa in aka rika ba yara musamman ƴan mata wannan dama, abin da ke zuciyansu ki ce komai munin shi ki faɗa, in akwai gyara za a gyara miki. In aka ba su wannan dama suka faɗa, to kin ga za a warware wannan abu cikin sauki. To, amma da yawa karfa-karfan da iyaye ke yi yanzu da yarinya ta kawo miji, in suka je bincike aka ce ai yaron ba shi da kirki, ai gidansu ba gidan arziki bane, ba gidan tarbiya bane, sai kawai a kira yarinya a ce ba za mu baki bikin an fasa,
a hada mata da zagiwa wani.
To, ya kamata a bata haƙinta, a faɗa mata dalilai. In an faɗa mata dalilai a ce amma ki je ki tunani,
kuma ba ta daman cire shi a hankali daga
rani. Ai, wannan tunanin ma shine daman cire shin, amma da yawa binciken bai kasance wa tasiri. In namiji ne ya je neman aure gidan yarwa ne, a ce mishi to za mu zauna mai magana, aka je aka wuce ko sai a ce ba za ka dauko mana yar gidan suwana ba. Cikin lalama ne, musamman yaran yanzu kwakwalwansu a buɗe yake, a shirye suke da suka dauki abu mara kyau da abu mara da mai kyau. To, a zauna da yaro, to ka gidan wane ne kace kana son yarinya? To, kaji a bincikenmu abin da muka binciko abubuwa marasa kyau, marasa tarbiyya a gidansu, ko kana nan akan ra'ayinka na da dole sai ka aure ta? To, in ana ba yara dama suna tunani, saboda da yawa in kina zaune da matashi ko in baki gwada fahimtar shi, baki sanin inda danki ya fuskanta.
To,
ita yarinya a riga auna fahimtar ta, in ta kawo shawara sai a bata shawara a ce amma je ki zauna ki tunani ki dawo ki bani feedback menene tunaninki. To, ina ganin iyaye in suna yin haka, to bincike zai rika yin tasiri.
A hannun da aka je aka dawo, ita an bata zaɓin ta je ta tunani. Yarinya kuma tana ta fada kogin soyayya, ta yi tsundum cikin ruwa, tana kusa da kada, ta ce ita ta je ta gani, ni dai ina son shi haka nan, ai in dai kwaya ne yake sha zan gyara shi, in wuyi ce ba damuwa, in sana'a duka dai ta kawo muku cewa ta je ta gani.
To, kin ga ai shi yasa a inda muke nan area mu na arewa, daga lokacin da saurayi ya ga budurwa ya ce yana so, ta ce mishi je ka nemi izini gurin iyaye na tun kafin su shiga wannan kogin soyayya suke shiga.
To, ai yanzu ba a yi haja.
To,
musamman yanzu zamani ya kawo ba wannan,
inda an bi ba za mu a samu wannan takaddaman ba.
To,
yarinya ma ba za su zauna tayi wannan musun ba. To, amma a matsayin ta dage ta ce sai shi. To, ya kamata iyaye su ci gaba da nuna mata, sannan kuma su jazarce su da gaya ma Allah, ita da gaya ma Allah, in Allah da za a samu fita. Idan kuma har haka bai yiwu ba, akwai wani abu da ke faruwa, yake kin riga kin yi tarbiyyanta, amma wanda ya zo yana son ta ba mai tarbiyya bane kamar yadda binciken ke nuna. To, idan aka ja aka tsaya ɗan yarinyar ta ce sai shi, to dan Allah iyaye a daina jan abu ya ƙarfi ka nuna kai in a maganar aure abin da ka faɗa shi za a yi. Kai fatan, to shi yaron nan da tana ce mishi me yasa ba zan koma shi kuma in taimaka mishi in mishi addu'a ya gyaru ya zo ya aure ta ba, da in ce dole sai na hana ta son abin da take so? To, in shi har Allah ya sa ya gyaru, aka taimaka mishi ya gyaru, tarbiyyar shi ya gyaru, auren zai yiwu. Ba an ce wai ai dole ai 100% ne sai mai kyan hali ya auri mara kyan hali. Wani lokaci wannan na gyara wannan, wani lokaci ma iyayen yarinya sukan gyara yaro idan aka
auri. In suka ba shi kuɗi kenan?
Ba kuɗi ba, daga addu'o'i da ba da shawarwari da kin san cewa wasu iyayen idan kika zo kika ce kina son ɗansu, in aka bari shi ba mai tarbiyya ba ne, sai a ba shi assignment.
Wato, sai a ba shi
wani wasu kyawawan ɗabi'u, ko da a rubuta mishi ne a ce ya ba da amsoshinsu, wallahi ana ba shi wannan assignment ɗin da kanshi zai gyara kanshi. Ɗabi'ar shi ko ba ta gyaru 100% ba, wasu hankali zai dawo jikin shi ya ga to ashe da mun na aure dole sai na buƙaci tambayoyin nan da aka min dole sai na san su kafin in zama ni miji ne. To, irin waɗannan hikimomin iyaye kamata gaskiya a yanzu ɗin nan
saboda duniyar ta riga ta dawo dole a rika zamanantar da tunani shi kanshi tarbiyyar mu rika zamanantar da ita shi kanshi yanda alakan hada auren tsakanin yaran mu shi ma mu zamanantar da ita
binciken ma ya kamata a zamanantar da shi
yau shi ma binciken a zamanantar ta inda ba zai shafi al'adar mu ba zai shafi addinin mu ba ba kuma zai shafi rayuwar ƴaƴan ba
haka
sai auren cikin salama da aminci a zauna lafiya dama ai zaman lafiya su shine kwanciyar hankalin mu
Karima idan an tashi bincike mutane suna mai da hankali ne kacu kan bayan an san daga inda ya fito eh ga kabilarsa akan sana'arsa ko samun sa wa'ansu idan sun san ma yana sana'a akan duba kuma shin sana'ar nan na samu ne ma'ana albashin shi mai tsoka ne ko ko malamin makaranta ne ko ko yana gadi ne to duk wa'annan abubuwan da yake yana neman ma kansa halal ne a yace shi ma wannan ana duba shi a matsayin abinda za a gwada a ma'auni dan a bashi shi ma wannan yana daga cikin abubuwan bincike
sannan malama alhamdulillah ta gama cewa duk abin da za a yi a bi shi a zamanance komai da Allah mu rika iyaye mu rika kawo shi a zamanance domin komai yake zamani yake Allah domin idan ka tsaya cewa wai sai ka tabbatar da kai sana'ar da kake so sannan mijin yarka zai yi to ba za a samu auren ba ma kwata-kwata domin shi wani yana son yake kuma yana da kyakkyawan ɗabi'an da ya kamata ki bashi din ita ɗin tana son shi mijin yana son shi to amma ba shi da karfin sana'a to sai in ce ba zan bashi ba saboda wannan sana'a idan abokiyar arzikin shi ne idan ta je gidan sai su yi arziki tare
gaskiya fa
idan ta je gidan sai su yi arziki tare kuma an fi so ma ba irin iyayen zamanin yanzu ba wallahi ɗan nawa ta je su yi arziki da ita da mijin nata ba ta aure mai arziki ya rika ganin kuɗin ta biyu ya fi wulakanta maka ɗan amma idan ta je ta same shi a yanda yake suka ci gaba da rayuwa kuma Allah azurta su tare to sai kiga ya ma fi kirmanta ta kuma ya fi darajta ta
malama Karima a wannan zamanin
a wannan zamanin za ki ga ana kulawa da ita dan haka iyaye dole ne a dinga duba kar ki ce dole sai miji kala kaza yana za ta aura mai kuɗi ko mara kuɗi ko mai fikiro ki Allah ya bata nagari wanda za su je su yi arziki tare inda za a fi darajta miki yarinyar naki domin idan kika ce sai mai kuɗin to kamar yanda na faɗa zai ga kuɗin ta biyo to sai irin da sai abin nan da maza suka ce mace kamar hula take yau ya cire gobe ya canza amma idan ta je dan Allah ne domin kuma ta je ta zama da shi fi sabilillah sai kiga Allah ya ba su kudin kuma shi ma Allah ba zai ba shi dama ya wulakanta sannan kuma abin da nake so iyaye su lura da shi to kin ce ke sai mai kudi yar ki za ta aura to an je ta aure mai kudin kuma bai da kyakkyawan hali mummunan hali to abin da za a haifa baya to ya ake tunanin su za su zama ita ta zo ta ji dadi ta zo ta sake jiki ta zuba yaya su kuma yayan sun dawo to ke uwa da kika ba da goyen baya to wannan fa jikokin ki ne idan sun zama munana dole za a alakanta su da ke dan haka iyaye su dinga duba irin wannan domin yanzu idan muka yi addu'a muna cewa Allah ka shirya gaban mu ka shirya bayan mu to bayan shine wanda har bayan ranka su ma su ci gaba da rayuwa ingantacciya ba wai iyakan dan wannan abin da ake iya gani a daidai lokacin ba a'a har bayan ka ma ya zama ita ma ta gyara ta yi kyau
Muhammad akwai abin da zaka iya jan ra'ayi ko ci hankalin matasan ku da shi akan ku mai da hankali bisa ga irin tattaunawa da muka yi da iyaye kun ji dai abubuwan da suka faɗa yanda ya sha bamban da naku tunanin akan maganar bincike kafin ayi aure yanzu ne me za ku iya gaya wa ƴan uwanku matasa akan su dawo kan hanya ko me kuka gani ya ba ku sha'awa akan abubuwan da suka faɗa akan abin da za a bincika kafin ayi aure
eh to gaskiya wannan bayanai da malama ta yi yana da matukar amfani wurin neman aure ina kiran matasa irin mu da wanda za su yi aure nan gaba da su dinga bincikan abinda ya kamata kamar na babban gida da kuma asalin yarinya da sauran abubuwa masu mahimmanci
to ni dai abinda zan ce a nan shine kamar abinda iyayen mu suka faɗi gaskiya abu ne mai mahimmanci a ce an yi bincike tsakanin yarinya ma idan namiji ya ce yana son ta domin yanzu irin iyayen mijin da ake yi masha Allah sai dai kawai a ce masha Allah abubuwan da suke yi binciken kuma da ya kamata mace ta yi ta dinga dubawa yana da yaya idan shi ne dan fari to sai da duba shi yaya kuma ya iyayen nashi ya maman su take zama da mahaifin shi saboda wannan abin shi ma din yanda yake baban shi yake treating din maman shi haka shi ma zai yi treating ɗanta to abin da ya kamata a ce mu dinga dubawa kenan saboda gaskiya irin yanzu auren da ake yi abin tsoro ne da an yi aure ba a yin shi wani ba a yin shekara dan ni akwai auren da naji ma sati uku akai suka rabu auren da akai to irin abubuwan nan sai nake yanzu da aka wayan min da kai akan abubuwan da ake magana sai nake tunanin to ko dai su ma din ba su yi binciken da ya kamata bane har ya kawo irin matsalan nan da sati uku aka rabuta ni dai abin da zan ce kenan mu dinga bincike mun kanmu mata kafin ma mu ce ma a je gun iyayen kafin mu fara dauko namiji mu ce za mu sashi a ran mu kama san shi kamar me kamar yanda aka ce mu tsinda ruwa can kusa da kada
mu kai ga daukan wayoyin ku bari mu leka filin kwallamar mu a birnin Kumasi wajen wakiliyar sashen Hausa Hawwa Abdulkarim da bakuwar da ta gayyato mana.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan na kwallama. Har ila yau mun gayyato malama Hajiya Hausa Kadiri English, namu kuma tattauna da ita akan yadda ake abincin Ghana. Akwai abinci da ake kiran shi quantum bread stew da garden egg stew, kenan muna kiran shi abun munya duwa da abun munkun tumbire. To su kuma wannan abincin Ghana kada yake da shi ko dai akwai wasu kasashen da ke amfani da wannan abincin?
So assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu, wato bayan yadda ta fadi, wato miyan gauta da miyan kuntumbiri. Watson shi wannan miyan kuntumbiri kusan in ce akwai kabilun Najeriya ma da suke amfani da shi. Kin gane? Watson ganyen gwaza.
Shi haka fi sanin shi.
Shine kuntumbiri. Sannan kuma nyadu wanda kika ce watson gauta kenan.
Yalo.
Eh, yalo amma ba shi koriyan ba. Shi kuma yana nan jikin shi
kamar
fari da shi ake amfani. To kamar shi kuntumbiri na, watson zaki mu ganyen gwaza amma ba mai kaikayin ba, akwai mai kaikayi. Wannan ba mai kaikayi ba, zaki ganshi koriya ne. To idan kika je kika siya, in kika zo kika dan cicire icin da ke bayan, kika yanke shi, ki samu ruwanki ki daure. Na farko kenan ki sa ruwa da gishiri ki wanke shi, saboda baki san cututtukan da ya biyo shi ba, saboda akwai dan kwari dan tsusa-tsusa da ke bin wayannan ganyenyakin. Sai sa shi ki samu dan ruwanki da dan gishiri ki wanke shi da kyau, ki saki wankewa na biyu. To idan kin wanke shi, wannan miyan kuntumbirin ana yin shi daban-daban. Akwai wanda nyanyanka ganyen ake, a nyanyanka shi kanana-kanana, ki zo ki dora manjanki a wuta. Idan kin dora manjanki a wuta, kin nyanyanka albasan da tumatirinki da tattasai ko attarugu. To kamar dai zaki dage-dage, idan farko kin sa albasan ki, idan kin sa albasan daga bashe ki zo ki sa tumatirin ki da attarugun ki. In kina so kin kara kifi, abinda dai kike so da zaki kara ciki, duka kina skin kin yi da shi.
Ko nama
kike so, nama ne ai she kin tafasa nama, kin hada da tatafannuwa da citta, saboda arnin nama duka ya fita da albasa. To idan kika dora wayannan kayan su tumatirin kika motsa, kika ga kamar ya hade yayi kamar yamiya, shi ganyen da kika wanke shi ki zo ki zuba a ciki. To idan kin zuba kika motsa shi,
shi ganyen haka zaki zuba ko ne
lokaci zaki nyanya, ai kin nyanya kin wanke, sannan kika nyanyanka, an kika nyanyanka, sannan zaki zo ki zuba cikin miya ki hade shi ki bari ya nuna. To sannan kuma akwai wasu kuma irin wannan da ake, wasu kuma suna ya sa agushi a ciki fa, suna ya sa hada agushi a ciki. Sannan kuma akwai wanda ake yi, wasu suna ce masa wai fotogumu shegumu ka ya musashi sai ka zuba a ciki. Shi ganyen idan kika so, sai ki wanke kaman da gishirin ki kaman so biyu, sai ki zo ki dora ganyen a wuta, shi ba nyanyankawa. Idan kika dora shi a wuta, sannan in ya nuna sai ki sauke ganyen, ki samu waton ya sunan shi, akwai abinda muke ce masa asanka na markada barkono da abubuwa haka, sai ki tsame shi ya sunan shi kuntumbirin, sai ki zuba a ciki ki markada ki markada ki markada. To idan kika markada shi yayi fine yayi smooth, kin iya ki zo shi kuma in kika yi miya kika yi su albasan ki
dage-dage
shi ki kwashe ki zuba a ciki. Kin gane?
Wato hanya biyu ake wannan miyan shi kuntumbiri,
ganyen gwaza
kamar yadda kika faɗi, hanya biyu ake. Daya zaka yanyanka ba sai ka girka ba, zaka zuwa cikin dage-dage, dayan kuma ka girka ka markada sannan ka zuwa cikin dage-dage.
Sannan kuma akwai wanda ake yi in kika tafasa shi, shi wannan ba dage-dage zaki ba, sai ki markada shi cikin wannan asanka din ki dan cuda.
Gane, muna da wani abin da muke markada dan kayan tattasan
potoyua ko. To in kika markada, sai ki soya manja ki zuba a ciki, kina so kin dan yanyanka albasan ki, ki dan sa sinadarin dandano da gishiri. To kin ga wannan miyan kuntumbiri, shi ma kiyake kici da ko kin ya kici da dakunu shinkafanki duka kin ya sanna akwai ayaba da ake ce masa ampisi ko brodie wato danyen ayaba shi kuma zaki zo ki wanke idan kin sai sai ki dora wuta wasu suna barewa sannan su dora wasu kuma ba su bare bawo suke dora shi a wuta idan ya nuna ana ci da wannan kontumbre ko doyen in kin dafa doya kiyaye kici
shi wannan abu mun baya cin shi da rogo ne
ko rogo kin ya kici da shi kin ga shi brodian ko in ce ayaba carbohydrate ne na gina jiki ne sannan shi ganyen yana gyara maka jiki ganyen ana son kaman mai ciwon diabetes yana cin ire-iren irin waɗannan ganyayyaki sannan shi ganyen kontumbrin yana bada jini shi yasa abinci ne mai lafiya da ko kin ga shi wanda nace zaki markada ki zuba manja ki soya da abin nan wallahi ko baki sa kifi ba baki sa komi ba kin ci ki sudi shi yasa miyan kontumbre kenan sannan akwai shi na
gautan
shi gautan wato yalo shi kuma idan kika samu yalonki ba koriyan ba farin zaki dora wuta zaki wanke kin yanke wannan bakin
dan wani kansa haka
to idan kika yanke
shi na saman kan
shi na sama in kika yanyanke shi ki dora a wuta shi kuma da ya dahu hai ila yau dai wannan asan kan da muke magana da ake markadan da shi zaki dauko ki zo ki sa wannan yalon yayi taushi ki sa cikin asan kan ki markada da diyan ki markada wasu kuma na iya cire diyan wasu kuma ba su cire diyan sheki dage dagen nan dai da na fadi kin ga kin iya an markada tumatirin da albasan da komi da zaran kin dora manjan ki a wuta
amma shin miyan dage dagen ana son shi da kauri ko da
shi nake son in yi bayani in an dora a wuta kin gane wasu kuma suna yanyankawa ne suna yanka albasa su yanka tumatir amma kin san barkono dai dole a dan annika to kin ga idan an zuba albasan cikin wuta cikin man sannan a zo sa tumatirin da shi barkono in an ya musaya da hu kika sa dan sinadarin ki na ya sunan shi magi ne da gishirin ki to sannan shi yalon da kika nika she ki zuba ciki amma ba ruwa zai yi ba yana kauri ne dan in yayi ruwa ai kaman miya ne she yasa haka kazalikan shi kontumbrin ma ba ruwa bane kaman miya ne shi kuma wannan miyan yalon da na fadi miki shi ma ana ci da doya kin yi kici da shinkafa kin yi kici da shi brodian wato ayaban da nace danyen koriyan da daki dafa duka kin yi kici da shi abincin da muke da shi kuma yau kenan
dan so shi gwada min yadda ake bara rogo da yadda ake gyarawa har a dora kan wuta
wato shi rogo idan kin so kina sa wuka kin sa akwai wani yana da karfi kamar ice
ice ne
to daki sassare gaban da kasan sama sannan ki zo ki sa wuka ki bare bawon da ke jiki idan kin bare kuma sai ki bude shi sakiya to akwai wani itaciya a ciki sai ki kokari ki cire wannan itacin to idan kin cire kika wanke sai ki dora a wuta shi kuma rogo haka ake aikin shi
nagode kwarai da gaske ni da na gabatar da wannan shirin Hawa Abdulkarim Yankwaniya babban bako mu da ta samu lokaci muka yi wannan shirin tare Hajiya Hafsa Kadiri English
Madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-5655
Madalla ga kira nan daga jihar Nasarawa
Me magana dai Bashir Sela ne daga nan lafiyan bare gari
To malam Bashir muna jinka.
Cikin muhimmanci yana da matukar muhimmanci a duk lokacin da za a yi aiki ke saboda idan kana yi kiɗo da kwarkwata sannan kuma za a yi cikin aiki tsakani da Allah. Na gudu mun kenan Bashir Sela ne daga nan lafiyan bare gari. Ta ci lafiya.
To mun gode kwarai da gaske malam Bashir. Masu saurare sai ku mana afuwa. Mu waya malam Bashir kadai ne zamu iya dauka a yau dan lokaci ya karatu. Amma anan ne zamu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti da engineer mu na yau da dukkanin abokan aiki da suka bada guduma a cikin wannan shirin ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai ki sallama da ku a kasance lafiya